Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. A bana dai kasashe a sassan duniya daban-daban suna fuskantar matsaloli a sakamakon sauyin yanayi wanda tun ba yau ba masana suke ta gargadin irin illar da wannan yanayi ka iya haifarwa al'ummar duniya baki daya. Dalilin haka ne yasa na tuntubi masani kan wannan al'amari a kasar Niger Dr. Abubakar Mamman Manzo wanda yace akwai bukatar kasashen duniya su tashi tsaye domin daukan matakan shawo kan matsalolin dumamar yanayi.
A yanzu lalle gaskiya shi canjin yanayin nan ya kawo wani wajaje inda ruwa suka yi yawa, wani wajaje kuma ruwan sun dauke kaga kaman dai bana a Turai yanda aga karuwai gogora ta daji da kuma rashin ruwa sama ko kuma in ce kaman hori wanda yake yi yawa a Turai. Alhali kuma Turai kowa sani ruwa bai kabce musu kuma ba a mazancin zahi. He ga bana Allah ya sa Turai, Faransa, kasai Spain da kuma Portugal hatta zuwa Ingila sai da akai inda mizalin kaman ranar da ake yi kasar Niger inda akai marabba'in 40 na awon da aka fiye da yanda dan adam jikin shi zai iya dauka da jikin dan adam duka yawan mizalin 37 ne da dugu 5 da rabi haka yake dauka kuma haka ne kamata ya take da duka rayuwar da ake da an huce 37 din nan da rabi kenan an shiga yanayin masassara zahin jiki kenan to kudi ba ku gani ho yadda aka yi 40 kuma a kasashen Turai ne lalle kin bature ba mai daukan abin da yake ma 30 zuwa 35 bane to aha aka huce haka a Ingila yadda aka yi 40 har da dan dugo kadan a bana kenan lalle magana da ake na canjin yanayi ya tabbata ba wai zantuttuka bane ba kuma duk wanda aka tambaya manomi makiyayi mazamnin karkara ko kuma mazamnin manyan ranuka kowa ya san wannan gaskiya ne to a bisa kan haka ne dole ne ayi kayin takatsantsa ayi kabi sau da kawa.
A ziyarar aikin da jakadan Amurka na musamman kan al'amuran sauyin yanayi ya kawo Najeriya a makon da ya gabata, John Kerry ya bayyana matakan da Amurka ta dauka a matsayinta na ɗaya daga cikin kasashe masu ƙarfin iko kuma ɗaya daga cikin kasashen da suka fi bada gudunmawa wajen gurɓata muhalli a duniya.
If we're going to as a planet all come together,
idan har za mu haɗa kai baki ɗaya a matsayin al'ummar duniya wajen samun mafitar wannan matsalar, dole sai duk mun ba da gudunmawa ta yadda ƙasashe da suke ɗaukan babban kaso wajen gurɓata muhalli za su ba da gudunmawa mafi yawa. Kamar ƙasa ta Amurka, dole ne ta ba da gudunmawa mai yawa, kuma dalilin kenan da ya sa muka sha alwashin rage gurɓataccen iskar carbon da kaso 50 zuwa 52 zuwa shekara ta 2030, domin wannan shi ne alƙawarin wurin da aka yi a taron da aka yi a Paris da Glasgow. Amma kuma a wurin waɗannan tarukan an buƙaci sauran ƙasashe su yi ƙoƙari su samar da wasu hanyoyin samar da makamashi mai tsafta don kar a maimaita kuskuren da muke ƙoƙarin gyarawa yanzu.
Masani kuma malami a sashin kimiyyar ƙasa a Jami'ar Bayero da ke Kanon, Najeriya kuwa Farfesa Adamu Idris Tanko ya maida hankali ne akan bayanan jakadan Amurka na musamman game da irin ayyukan da ya kamata ƙasashen Afirka musamman ma Najeriya su aiwatar da kuɗaɗen da Amurka ta yi alƙawarin tallafawa ƙasashen nahiyar Afirka da su da zimmar shawo kan matsalolin sauyin yanayi.
Idan yau aka ce an karɓo bashissuka daga kasashen duniya ya zama na cewa kaje ka gudanar da su ne wajen yadda za a tono kwale da sauransu, kaga ka ƙara gurɓata yanayi ne, to ba a san irin waɗannan manya-manyan ayyuka. Aka zo ka juya ka kawo hanyoyi wanda za su inganta rayuwar jama'a. Misali ka ce yau na da katon aiki da na kawo yadda za a yi amfani da hasken rana solar energy kenan, kuma yadda iska take bada wutar lantarki. Ya kamata a ce nan aka waiwayo domin yadda muke harka ta makamashi a yanzu ita ke ƙara kamar lalata mana harkokin samar da yanayi mai kyau. Ya haɗa maganan ne da yadda ake ganin manyan ƙasashe na Afirka suka yi biris da harkar batu na yanayi da kuma batu na clean energy. Ana ganin kamar su gwamnatocin Afirka ba su sa hankali ana kallon abin ba, sai ana ta gudanar da rayuwa kamar yadda da aka saba yinta.
A nasa bangaren kuma, dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka yayi karin haske akan tagomashin da ziyarar ta John Kerry yake kunshe da shi har idan aka yi abin da ya dace kasancewar Najeriya kasa mafi girma kuma ɗaya daga cikin mafi yawan al'umma a Afirka.
Jai wannan ba sabon abu bane da cewar manyan kasashe na duniya suna da sha'awar su hudda jakadanci da kuma kasuwanci da kasar Najeriya. Dalili kamar yadda ya faɗa cewar Najeriya karanta ya kai tsaiko na cewar a zo a nemi haɗin kai da ita, amma idan kuma kin sake dubawa ba wani sabon abun nan bane. Wanda ya zuba adashi ko kuma zai zuba jari a ƙarƙashinka ya kamata lalle ya zo ya gaya maka yanda ya kamata ka lilita mishi dukiyarsa. Domin wannan kuɗi da Najeriya ta ke kokarin samu daga ƙasar Amurka wanda yana da alaka da shi wannan harka ta samar da makamashi wanda yake gurbata muhalli ba, dole ne su sa ido akan cewar menene kudurorinmu wanda zai yi daidai da nasu ra'ayin ko kuma kasuwanci. Domin idan muka bunƙasa wannan harka ta makamashi mara gurbata muhalli, kasuwa ce ba ƙarama ba a tattare da ƙasar Amurka da sauran ƙasashe da suke da sha'awar kasuwanci da Najeriya.
Mai sauraro, anan kuma za mu yi sallama a yau, amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.